Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 3 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakuba Kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kedayar mutane da za a shekarar 2020. Mutane akalla 40 ne suka mutu bayan wani hari da aka kai Tripoli, babban birnin kasar Libya. Sauran kasashe da suka samu darjeji na shekarar 2015 wanda ta hamta irin ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya sun nuna damuwa su kan yadda irin ta shiga tara sinadarin uranium da ya wuce adadi.
Kanan labaran kenan. To bayan ku gama jin labarai kuma za ku cewa an kammala taro akan batun tsaro a Kaduna, inda kungiyar haɓaka ci gaban arewa, wato arewacin Najeriya kenan, take kira ga al'umman kasar su yi kokari su kare kansu. Amma kuma
mun kira taro kuma ba wanda bamu kai takarda a wajensa ba, har gwamnonin arewa ba wanda bamu bashi takarda ba. To idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da yake wannan muhimmanci, ko kuma yana gani yana da wani shiri, wannan kuma ruwansa.
To ba haka kuma za ku cewa gwamnan Bauchi, Bala Muhammad Kauran Bauchi, ya yi alƙawarin tabbatar da ganin an samu matsala a kan takaddama tsakanin masarautar Kano da gwamnatin Kano din.
Kano kowane Bahaushe ko kuma dan arewa yana kallon Kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta. Saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fatala ta, an rarraba ta, an walakanta ta.
To ba dalla Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a yi shekarar 2020. Wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100, bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake a duk shekarun 10. Idan da an jinkirta ta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya Amurka. Ana kidayar jama'ar ce saboda a san gundumomin mazabu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden kasa. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar gwamnatin, inda akalla alkalai 5 suka ki goyen baya, 4 kuma suka goyi bayan gwamnati kan bukatar ta na saka tambayar dan kasa a takardar kidayar. Lauyoyin ma'aikatar shari'a sun kafa hujja da cewa saka tambayar zai taimaka wajen tabbatar da doka da za ta kare 'yancin tsiraru masu kada ƙuri'a a Amurka. Mutane akalla 40 ne suka mutu, waɗanda yawancin su bakin haure ne daga Afirka, wasu kuma 80 suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka yi wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli, babban birnin kasar Libya, da yammacin jiya Talata, a cewar rahotanni. Ministan harkokin cikin gida na kasar Libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu sun fi haka, amma dai ana ci gaba da aikin ceto sauran waɗanda hatsarin ya datsa da su. Mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar Tojuri wajen babban birnin kasar. An kwashe wuta da watanni ana gwabza fada akan neman iko na babban birnin Tripoli tsakanin gwamnatin Libya da kasashen duniya suka amince da ita, da kuma rundunar sojin LNA da ke karkashin General Khalifa Haftar a wasu yankunan Tripoli ba tare da samun nasara ba. Rundunar sojin NLA ta musanta alhakin kai harin na ranar Talata, tana mai zargin waɗanda ta kira mayakan gwamnati da kai harin. Sauran kasashe da suka samar da yarjejeniyar shekara 2015 wadda ta haramta wa Iran ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya, dukkansu sun nuna damuwar su jiya Talata kan yadda Iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa. Kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma kungiyar tarayyar Turai sun faɗi a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa sun tsaya akan magana ɗaya kan cewa mutunta yarjejeniyar da suka yi tare alaka ne akan yadda kasar Iran take a yarjejeniyar 100%. Haka kuma sun yi kira ga Iran da cewa ta dakatar da daukar duk wasu matakai da za su keta sharuɗan yarjejeniyar. Kasashe uku da kungiyar tarayyar Turai sun ce cikin gaggawa suna shirin daukar mataki na gaba bayan da Iran ta sanar da cewa Litinin ta wuce adadin kilogram wato ta 300 da aka kayyade mata na sarrafa sinadarin uranium. Batun daga baya hukumar Majalisar Dinkin Duniya dake sa ido kan makaman nukiliya ya tabbatar da gaskiyar labarin. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar White House ta so ta nuna cewa ba damuwa akan amincewa da shugaba Donald Trump yayi da sayarwa kamfanin Huawei muhimmiyar na'urar kwamfutar nan ta chip. Fadar tana mai cewa har yanzu ana ci gaba da takawa kamfanin Briki a yunkurin sa na sayan wasu na'urori domin ya kirkiro sabuwar fasahar wayar hannu ta 5G saboda batutuwa na tsaro. Mai bayar shugaba Trump shawara kan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa a gidan talabijin na CNBC cewa abinda muka yi kawai shine mun amince sayarwa kamfanin Huawei na urar chip wanda karamin abu ne wanda bai shafi lamarin tsaron kasa ba. Sayar da chip ga kamfanin Huawei wani karamin adadi ne da bai wuce dala biliyan 1 ba a shekara. A takaice dai wannan wani karamin abu ne cikin batutuwa. Amurka ta sa kamfanin Huawei cikin jerin waɗanda aka haramtawa shigar da kayan Amurka a watan Mayu. Akai amfani da batun tsaron ƙasa akan fasahar kamfanin ta wayar hannu da ake kira 5G. Wasu ma'aikatan jirgin ruwa 14 sun mutu a wata gobara cikin jirgin ƙarƙashin ruwa a cewar rundunar sojan Rasha. Gobarar dai ta fara ne ranar Litinin yayin da ma'aikatan ke cikin ruwan yankin Rasha suna daukar wasu bayanai a cewar ma'aikatan tsaron ƙasa. Ma'aikatan dai sun mutu ne a dalilin shakar hayaki da suka yi. Yanzu haka jirgin ƙarƙashin ruwan yana tashar jiragen ruwa ta wato Sevromos. Ana shirin gudanar da bincike a hukumance. Rundunar sojan ruwa dai ta sake samun wani rashi a watan Agusta na shekarar 2000 lokacin da wani jirgin karkashin kasa dake amfani da makamashin nukiliya ya lalace saboda wasu fashewa biyu. Dukan mutanen dake cikin jirgin mutane 118 sun mutu. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka na binciken wani rahoto dake cewa wani rukunin ma'aikatan hukuma na yanzu da nada suna cikin masu ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin Facebook inda suke kalaman batanci da nuna tsana aƙida bambancin launin fata akan jinsunan mutane daban-daban. Binciken da wata ƙungiya da ake kira ProPublica ta wallafa ya nuna cewa cin zarafin ya haɗa da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutuwa akan bakin haure har ma da habaici akan wannan mutumin ɗan ƙasar El Salvador wanda ya mutu tare da ɗiyarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook ana kiransa da laƙabi AM10 & 15, lambar da ake baiwa bakin hauren da suka tsere.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala taro akan batun kalubalen tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda mahalarta suka dace kowace ɗan ƙasa ya yi kokarin kare kansa. Ga dai ƙarin bayani daga wakilin Isa Lawal Ikara daga Kaduna.
Taron tattauna batun shawo kan kalubalen tsaro da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ARDP a takaice kuma a turance ta shirya a garin Kaduna ya tashi da matsayar cewa lokaci yayi da za a baiwa al'umma dama don su kare kawunansu. Da yake karanta sanarwar bayan taro, shugaban cibiyar ta ARDP Dr. Usman Bugaji ya ce su a cibiyar ba su damu ba sam da maganar rashin halartar taron da manyan jami'an gwamnati suka yi.
To matsayin da muka samu alhamdulillah ita ce an yadda abinda gwamnati ke yi yana buƙatar gagarumin gudunmuwa daga jama'a da su canza sabon tsarin yadda jama'a za su kare kansu. Saboda haka za a hada kwamiti babba wadda za ta zama ta dindindin.
Wasu nuna damuwa rashin ganin manyan jami'an gwamnati musamman da na tare a wurin wannan taro.
A wannan kuma ruwansu mu dai kan mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba. Har gwamnonin arewan ba wanda ba mu bashi takarda ba. To idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da yake wannan muhimmanci ko kuma yana gani yana da wani shiri
wannan kuma ruwan sa
to ta fuska ne wai za ku yi wannan kariya da kuke magana za ku yi na kare kai
to shi kare kai ai jama'a masu riga sun fara abinda muke gudu shine kada abun ya fita daga wato tsari ya zama mana kuma shi ma wani sabon wato matsala ne ta tsaro shi yasa muke son mu yi tansiki mu ga ya zamu iya ba su shawarwari kuma ya ita kanta gwamnati za ta san irin abubuwan da ake yi domin idan aka bar abun haka kawai babu wani wanda yake ma abun lizami to ba a san inda abun zai tafi ba kuma ba a san inda zai tsaya ba
tsohon shugaban hukumar zaben Nigeria Farfesa Atahiru Jigama ya halarci wannan taro kuma ya nuna muhimmancin samar da tsaro
gaskiya sha'anin tsaro a jihohin mu na arewacin Najeriya dole ne kowa sai an hada karfi da karfe domin a san yadda za a magance shi kuma ni ina ganin lokaci yayi kamar yadda aka farfada a wannan taron da duk waɗanda ya kamata suna fada a ji tsakanin matasa da sarakuna da gwamnatocin mu da kuma su kansu jami'an tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya dole ne a hada karfe da karfi domin a magance wannan matsalar in ba a mai da hankali ba kamar yana so ya fi karfin mu don haka dole kowa a zo duk wanda kowa zai iya bada gudunmawa a wannan al'amari
rashin ganin manyan jami'an tsaro ya sa wasu sun kare suna ganin anya wannan taro zai iya tasiri kuwa
ai ba haka abun yake ba ai muhimmin abu shine a dai fito da bayanai ai nazari kuma a fito da shawarwari ko sun zo ko ba su zo ba ai wannan shawarwarin za su kai ga kunnan su kuma in wani bai aiwatar ba wani zai aiwatar
sai dai Dr. Umar Tanko ya kasa ya nuna damuwa game da rashin halartar jami'an gwamnati wajen wannan muhimmin taro
to mun mamaki mun jira a ka san idan aka fara taro ana fadan sunayen manyan mutanen da suka zo mun saurara ni ban ji an fadi sunan wani ya zo ba ko kuma wakilci na wasu daga cikin wa'annan mutanen da suke da wannan iko shi ne kidan ga wani suna tunanin kamar su tunda maybe suna da police da suke ba tsaro abun bai shafe su ba mu wanda ba mu da tsaro na police mu ne abun ya shafa
ka kare ne cewa kila wannan taro kila ba zai tasiri ba tunda babu jami'an gwamnati a gurin
ba karaya ne ba amma daukan muhimmancin ne ni nake ga idan ba su zo ba lalle bane su su ba abun muhimmanci domin ba ka iya daukan rahoto ka je ka ba su in ya ga dama ya karanta in kuma abinci yake ci ya ga ba shi da lokacin karatu wallahi ne ya karanta ba amma bayan da aka zo ka zo daga safa har dare baka saurari me ake faɗa ba ka ga ban can karatu bai taso ba so shi da nake ganin da za su zo sai ya fi muhimmanci dan za su saurara dole
taron kwanaki biyu kan tsarkake tsamin tsaron da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ARDP ta shirya a garin Kaduna dai ta shirya shi ne da nufin lalubo mafita game da matsalolin da ake samu na tsaro a arewacin wannan ƙasa Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Kuma da la'abai da Isa Lawal Ikara. Gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kudiri aniyar ganin an kawo daidaito a rikicin da ya faru tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Umar Gaduje da kuma sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi Dabiu wakilin mu a Bauchi Abdulhabu Muhammad yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto
a jawabin sa gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana takaicin sa dangane da yanayin da gidan sarautar Kano ta samu kanta ciki yace Kano ita ce abin misali ga dukkan Bahaushe da kuma Arewa sabili da haka wargaza ta babban gobara ce da ya kamata a kashe
mun gode wa sarki mai martaba sarkin Kano da ya ga ya dace ya turo a matsayin mu na ƴaƴansa a ga wa sarki muna godiya kwarai da gaske muna tausaya masa abubuwan da yake faruwa da shi kuma in Allah ya da matsayina na kanin gwamnan Kano zan yi kokari in ga cewa an samu maslaha mu a wurin mu Kano kowane Bahaushe ko kuma dan Arewa yana kallon Kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fatalata an rarraba ta an walakanta ta amma a matsayina na Kauran Bauchi kuma dan Galadiman Duguri Kauran Bauchi sai abinda na iya shine in faɗi gaskiya ba zan ce wani yana da laifi a cikin wannan abubuwa ba amma dole mu 'yan siyasa mu yi takunkumi wa kayukan mu ko bakunan mu kada mu kawo sarauta a cikin siyasa hukuma masu sarauta ayi kokari kada a kawo sarauta a cikin siyasa amma a gaskiya in ma an yi laifi ko waye laifi me kamata Kano ta tabuwa in Allah ya yarda mun samu muka zauna ina alfahari da cewa gwamna Ganduje a yana ne mun aiki da shi a FCT kuma na san shi ba fulatani ful in Allah ya yarda za mu yi kokari mu yi tawaga mu je mu gan shi shi ma mai martaba za mu gan shi Allah ya kawo maslaha Allah ya zuba ruwa ma wannan gobara da ta tashi wanda masifa ne a gare mu mutanen arewa
tun da farko kuwa jagoran tawagar sarkin Kano karkashin makaman Kano Alhaji Abdullahi Sarki Ibrahim ya fayyace wa gwamnan makasudin kawo ziyarar da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya umarce su da su
jama'a zauna sani da yan uwa na martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya aiko mu sako da ya kamata mu fara zuwa ya komai advance party kuma ya ce na tunasar da kai experience naka na public office da kai ta gwagwagwa da shi in Allah ya yarda wannan shi zai sa amfane ka wajen tafiyar da wannan mulki naka kuma Bauchi ta san ka zo
a gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad ya kai ziyarar baya fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari domin fayyace masa yadda abubuwa ke gudana a jihar Bauchi a siyasance Dr. Ladin Salihu shine kakakin gwamna yayi bayanin yadda ziyarar tsakanin gwamnan da kuma shugaba Buhari
kakakin majalisa da aka zaba a misali a jihar na ai dan jam'iyyar APC ne ba dan PDP bane kuma dole ne a je ayi bayani wa wannan shugaban ya fahimci yadda tsari ko zubi da tsari na siyasar da ake ko wainar da ake toyawa a siyasar jihar Bauchi kuma alhamdulillah kamar yadda na maka bayani kulliya ta biya kudin sabulu bamu je dan mu ci fiska ma wani ba bamu je dan mutum mu ci mutuncin wani ba ya je ne yayi mubaya'a bayyana kansa samu fahimtar shugaban kasa akan abubuwan da zasu kawo ci gaban jihar Bauchi
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
madalla a gaida Abdulwahab Muhammad sai dai kada a shafa wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen sagar muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 kusan 18 ga kuma shirinmu na gaba
demokradiya a yau Jama'a barkanku da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A yau shirin zai waiwayi wani mataki ne da hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa ta dauka wanda zai tabbatar da zaman lafiya. Wannan mataki shine na yin amfani da jinsin mata wajen ƙarfafa zumunci. A wani yunkuri mai kamar irin sa na farko, hukumar wayar da kan al'umma ta yi taron masu ruwa da tsaki. Domin samu wasu dabaru na ƙarfafa zumunci da zamantakewa saboda a samu zaman lafiya a ƙasa. Mahalarta taron sun yi ittifaki cewa idan ana so a samu zaman lafiya mai dorewa to fa sai an bi ta hannun mata. Shugaban hukumar wayar da kan al'umma Dr. Garba Abari ya bayyana muhimmancin yin amfani da jinsin mata wajen cimma wannan buri.
Wannan taro bi ga maka kawo na waɗanda kawai suke da ruwa da tsaki ne a cikin wannan al'amura maka kawo domin mu fara tuhuma mu fara kuma bincike mu kuma ga yadda za a yi mu tabbata akan cewa in muna so mu kawo zaman lafiya mu kuma kawo zaman lafiya mai dorewa to sai bayan mun ba goyen baya a duka abinda jami'an tsaro suke yi to akwai kuma hanya wanda ba na jami'an tsaro bane wanda ya kunshi al'umma a cikin al'umma kuma mun ce waɗanda su ne akan gaba wajen jin zafi da ciwo na tashin-tashin da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar nan to mata ne to wannan shine dalilin da yasa muka ga akwai bukata da ke akwai mu zauna mu kira su matan kansu mu ji abin da suke ji ko kuma su gaya mana su abin da suka ga yafi sauki da zai taimaki gwamnati da mu ma kuma a hukumance abin da zai taimake mu wajen sauƙaƙa gudanar da ayyukan mu na kawo zaman lafiya a duka sassan ƙasar nan da ke fuskantar kalubale na tsaro.
A cikin manya da suka gabatar da kasidu a taron akwai malaman addini da jami'an tsaro kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane daga sassa daban-daban na ƙasar. Daya cikin ƙwararru da suka gabatar da kasida babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ko kuma rafa a turanci Hajiya Saudatu Mahadi wacce ta yi bayanai masu ɗaukan hankali a wata hira ta musamman da nayi da ita da farko na nemi sanin ra'ayinta a game da wannan taron
to ra'ayina dai shine kamar yadda kowa ya amince a wannan taro shi zaman lafiya ko kuma kariya tana da tushe daga cikin gidajenmu wato idan cikin gidajenmu sun samu kwanciyar hankali an samu tarbiyya an samu fita haƙƙin juna yadda ya kamata to za a samu kwanciyar hankali za kuma a samu kyautatawa a tsakanin zamantakewarmu wanda ya fito a irin wannan yanayi ana sa ran idan ya fito cikin al'umma zai zama mutum ne mai lissafi zai zama mutum ne mai kyautatawa da kuma tausayawa ba zai zama mai hasalawa ba da kuma asasa fitina a tsakanin al'umma ba saboda haka idan mace ta samu wannan tarbiyya ta samu abokin zama wanda za ta tada iyalinta da shi adali kuma sannan mai tsoron Allah kuma mai sauki nauyin da Allah ya dora mishi to zaki iske cewa tana da cikakke dama da za ta tabbatar da ƴaƴanta sun zama al'umma ta gari kuma in aka samu tangarda tunda mu ƴan adam ne ajizai ne in an samu tangarda wace irin gudunmuwa za ta ba wa mahaifin shi ko kuma wace irin gudunmuwa mahaifin shi zai bata dan a taru a kashin haukacin gari
ɗan uwanki annan sun kawo dalilai daban-daban wasu su ce talauci wasu su ce tarbiyya wasu kuma su ce sauya hankali ta yaya muka tsinci kanmu a wannan hali ne kam
duka da wayannan tunani gaskiya ne zamani gaskiya ne ba zamani ba ƙarya bane ba na biyu kuma talauci ma ba ƙarya bane ba shi talauci abin da ya sa mutane ke ta kokin cewa ba zai iya zama sanadin rishin zaman lafiya ba saboda ko da can an san mutane suna da haƙuri da juriya kuma sannan ana zaune cikin taimakekeniya da a unguwa fa idan mutum daya ka gamu da shi ka san kai ba daidai ba to gara ma ka gamu da babanka ai ta dukanka dan in ka gamu da shi ma zai ce dukan da aka yi maka bai isa ba saboda haka zamantakewa ita ce rayuwa ita ce zamani alhamdulillahi ni da ina ga yanzu su mata abin da ya kamata su fahimta shine a yadda yake da tashin hankali da tarzoma ta cinye man mu mazajen mu wallau iyayen mu maza wallau matan mazajen mu na aure wallau ƴaƴan mu to fa dole ne mu mu dage da ƴan uwan mu dole mu ne masu dagewa wai zancen a ce sai an bada dama fa ta zo da kanta ba sai an abin gaba kofar ta bude sai dai kawai ki sa kan ki shiga ki ga wace irin gudunmuwa zaki bada saboda in kin je mai duguri zaki iske in kin samu iyalai a ce wannan iyali ne kin samu iyali kashi 10 to zaki iske babu namiji tsayayye akan akalla gida 7 to ashe ko dole ne mace tana da gudunmuwa da za ta iya bada ta nemo abinci ke tarbiya ta biya kuɗin ke wani ma namijin yana nan amma me aka yi akwai ya babu wai kaka wajen uba amma ba irina ba
ita ce komai
yana nan garin amma ba zai yi ba kuma an kyale shi
wannan yunkuri na mata kina ganin zai tasiri Hajiya domin ko wannan kasa ta mu dai an riga an raba ta bangaren addini da bangaren shi kina ganin wannan yunkuri da kika ce mata su yin nan zai tasiri
ai mata mu inda za mu yi makan mu karatun tani in maza suna da bambanci saboda su ba Bahaushe in yamiri wani ne to mata fa bambancin mu ɗaya ne shine ke ko musulma ce ko kirista shi kadai ne bambancin namu tsagwaro amma duk wani sauran abu da ya shafi mace wallahi iri ɗaya ne da ta ilori da ta kano in mari ne iri ɗaya ake miki in rishin mutunci ne na kina wa ƴaƴa kin zama takar abin nan dishi iri ɗaya ne tsangoma ki da ko an hana ki samun cikakken ilimi ko kuma ki samu ilimi ba a baki dama ki amfani da shi ba al'umma su amfani da shi duk iri ɗaya ce saboda haka mu mata haɗa kai ya kamata mu yi ba kuma wai haɗa kan dan mu tura maza ba a'a haɗa kai dan yanzu aiki ya same mu ƴaƴanmu babu iyaye maza ƴaƴanmu babu yayye wanda za su kula saboda haka dole ne mata su tashi kuma ilimin matan nan da ake magana shine babba yanzu ke dake daga Ilori ni dake daga Katsina ba wani bambanci a tsakanin mu yaya ne an ban maki makaranta ne dole su in ma yana nan in baki ba yayanki ne sunan ci zai ma ji can waye mota ciki ko ya aure wata kin ga dai abu ya zama naki saboda haka ni ganin da nake shine su mata su fahimci halin da muka tsinci kanmu nan haulai a zaman ta kewa ta aure kowa san abin da ke faruwa gidajen aure sun zama fitina aure ma ya zama ma me ake ce mishi da suna wani abun wucin gadi fitina ta fasada ta shiga tsakanin maza da mata to yanzu abin da dai ni nake ganin ya kamata a cikin al'amarin zaman lahiya da tsaro ba sai an koma inda muka fito wannan labarai da muke ga mu ƴaƴan mu na da yadda mu muka yi aka zanna lahiya kaman ya mu dinnan muka tai makarantun Kirista ba mu zama Kirista ba yawa iyayen mu suka yi aiki da Michael da Hassan suka yi aiki tare babu wani tsangwama sardauna ya tare kansu duk irin wannan labaran da kuma yadda zamu sa su cikin rayuwar ƴaƴan mu shi zamu nuna musu kuma ai amfani da shi wannan fitina da kuma sauki da yazo ita social media fitina ce kuma sauki ne yawa
to
fitina ce kuma sauki ne to amma irin amfani da muka yi da ita shine zai tabbatar mana mu ta zama mu fitina ko ta zama mu sauki
hajiya ƙarshe kina ganin mace za ta iya ta ace yadda kika fadi yanzu ita ce za ta iya rike iyali ta yi kokarin neman abin da za ta ciyar da iyali sannan kuma ta yi kokarin tarbiyyar da gidanta ta sa ƴaƴan nan su samu ilimi su kuma samu tarbiyya mace za ta iya wannan abu ita kadai
Madina ai baiwa ce min indillah daga Allah baiwa ce daga Allah wallahi baiwa ce kuma ki je gidaje ke ki bincike ki gani ai ba zancen karfi bane wata muhibba ce Allah ya madiya miki banda muhibba da ya mata sai kuma ya mata kyauta hakuri da juriya ai da ba juriya da mace bace na kuda ba a ce namiji yi ta mana kyakallo kin gani saboda haka ba wai karfi bane ba kuma wani gwaninta bane wani abu ne wanda Allah ya san me ya tattara ya sa karkashin mace kuma shi yasa ya daukake ta sai da aka kira ta su uku sannan aka kira da namiji kuma shine halacci uba shine halacci amma wurin kula wurin so wurin damuwa wurin tarbiyya duk uwa aka dora mu kuma dan ina aiki bai sa ƴaƴana ba za su samu wannan roman ba dan na fita neman kuɗi da sai ana ba za su samu wannan roman ba kuma in kika bincika zaki iske yanzu mata mafi yawa suke rike da wannan aiki sai dai Allah ya sa Allah ya gane da maza kuma Allah ya shirye su
to amma hajiya mazan masu rauni kenan kike nufi ko
a dama in kiji ana neman sauki da gyara kan ai banna ce ta wanzu saboda haka masu rauni su muke mu addu'a Allah ya shirye su
ita ma shugaban shirye-shirye ta gidan rediyon tarayya ta ƙasa Madam Sena Oli ta bayyana ra'ayinta a game da wannan yunkuri na hukumar wayar da kan al'umma
this is an overdue assignment it's much long overdue and is very welcoming we are glad about it
Madam Sena Oli ta ce wannan kudiri ko kuma yunkuri da hukumar wayar da kan al'umma ta kullo da shi abu ne da zai taimaka gaya wajen karfafa zumunci a tsakanin al'umma kalubale gare mu mata anan zamu dasa aya 20 sai makon gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya to a takaice gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a shekarar 2020 wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100 bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'ar da ake duk shekaru 10 inda da an jinkirta ta da an saba mu dokar gwamnatin tarayyar Amurka mutane 40 ne akalla suka mutu wanda yawancin su bakin haure ne daga Afirka wasu kuma 80 suka ji rauni bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiyar ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli babban birnin kasar Libya da yammacin jiya Talata a cewar rahotanni ministan harkokin cikin gida na kasar Libya ya ce a zahiri wanda suka mutu yawan su yafi haka amma dai ana ci gaba da ceto wadanda harin ya ritsa da su mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wanda ke gundumar ta juri a wajen babban birnin kasar sauran kasashen da suka samar da yarjejeniyar shekarar 2015 wadda ta haramta wa Iran ci gaba da shirin na makaman nukiliya dukkan su sun damu su je Talata kan yadda Iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa to duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu sai can da hantsi za a ji mu dauke da wajin shirin sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'ziya zuwa ga sarkin zangon kuma sai mai martaba Sultan Umar Faruk Said da za'imin harkatun Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Harun Sisi Zaman da ambassador Shaibu Musa Sharif ko kuma baba Alhaji Kenan da iyalan gidan Shiru Nuhu da iyalan gidan Madugo Ango na rasuwar Alhaji Musa Sharif mai inkiya Alhaji Musa Nalayya wanda za a yi addu'arsa a gobe Alhamis a Abuabu a Kurum Park ko kuma Halin Despard kenan a Kumasi to Allah ya ji kansa da rahama da baki ɗaya margabata duka yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatar sashen Hausa musamman Sarki Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniya mu na wannan safiyar wato John Ellison baba ya koma kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku assalamu alaikum.